che giù la dice.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na yammacin yau Litini 21 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga Sarfilu da kanin labarai.
To, dabban mutane suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin Jamhuriyar Nijar a ranar Lahadi domin nuna goyon baya ga jami'in mulki yayin da shugabannin sojan ke kokarin rike mulki tsawon shekaru uku. Mutane biyu ne suka jakata a birnin Moscow a ranar Litinin a lokacin da tarkacin jirgin Ukraine mara matuki da sojojin saman Rasha suka lalata ya fada kan wani gida a cewar gwamnatin yankin. Haka kuma za a ji cewa kasashen Rasha da China za su yi kokarin samun karin karfin siyasa tattalin arziki a kasashe masu tasowa a taron kolin da za a yi Afirka ta Kudu a wannan makon.
To, kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za a je wato bayanan masharhanta bayan da ECOWAS ta yi watsi da tayin wa'adin da sojojin juyin mulkin Niger suka yi don maido da mulkin kasar ta farkin demokuraɗiyya.
Ta yaya za a yi amfani da yaki ma a cimma wata nasara da za ta zama mai dorewa bayan jama'ar da suke duk haɗa a wannan wuraren suna da shakka akan manufar da ake son a cimma.
Za kuma a ji yadda wasu sabbin ministoci da aka nada a yau a Najeriya suke shirin fuskantar yi wa kasar hidima.
Duk wanda ya kaɓi mukami na ministan tarayya Najeriya, lallai kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa a can, ba yana wakiltar jasa ba ne.
Kazalika, za a ji cewa wani harin kwantan ɓauna ya yi sanadiyar rasa rayukan wasu sojoji a Nijar. Muna kuma tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda Babangida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta sakonnin email. Amma yanzu za mu fara da shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Da fatan an yi da lafiya. Ga labaran duniya. Dabban mutane da suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin Jamhuriyar Nijar a Lahadin da ta gabata domin nuna goyon bayansu ga juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata, wanda shugabanninsu ya gargadin katsa London daga waje yayin da yake ba da shawarar mika mulki na tsawon shekaru uku. Masu zanga-zanga dai sun yi tarayyar taken adawa ga tsohon mulkin mallaka Faransa da kuma kungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka, wacce ke nazarin yiwuwar yunkurin soja na mairo da shugaba Muhammad Bazoum kan mukaminsa idan har tattaunawar da shugabannin da suka yi juyin mulkin ta cimma ruwa. Sabbin shugabannin sojoji na kasar da ke yankin Sahel sun haramta zanga-zanga a hukumance, amma a aikace wasu masu goyon bayan juyin mulkin kaɗai ake halattawa yin zanga-zangar. Taro na baya-bayan nan na goyon bayan juyin mulkin ya zo ne kwana guda bayan da sabon shugaban kasar Janar Abdulrahman Tiani ya yi gargaɗin cewa kutsen da sojin kasashen waje suke shirin yi a Nijar ba zai zama tamkar tafiya a wurin shakatawa ba ne. Mutane biyu ne suka jikkata a birnin Moscow a ranar Litinin a lokacin da tarkacin jirgin Ukraine mara matuki da sojin saman Rasha suka lalata ya fada kan wani gida a cewar gwamnan yankin. Jami'an Rasha sun bayyana cewa Ukraine ta kaddamar da wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai a yankunan Moscow da Kaluga. Hare-haren ta sama ya hana zirga-zirgar jiragen sama a Ospilayen tashi da saukar jiragen sama na Rasha na wani ɗan lokaci, amma daga baya aka ci gaba da gudanar da ayyukan. Kasashen Rasha da Ukraine dai sun yi amfani da jirage marasa matuka don tunkarar junansu tare da yin barna sakamakon tarkacin jiragen da suka faɗo. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya gorewa 'yan majalisar dokokin ƙasar Denmark a yayin da yake musu jawabi a birnin Copenhagen a yau Litinin, kwana guda bayan da Denmark da Netherlands suka sanar da baiwa sojojin Ukraine jirgin yaƙi samfarin F-16 ƙirar Amurka. Kasashen Rasha da China za su yi kokarin samun ƙarfin siyasa da tattalin arziki a ƙasashe masu tasowa a taron kolin da za a yi Afirka ta Kudu a wannan makon. Shugaban kungiyar tattalin arzikin kasashen BRICS na Brazil da Rasha da India da China da kuma Afirka ta Kudu za su yi taruka na kwanaki uku a birnin Johannesburg. Faraministan ƙasar China Xi Jinping na halartar taron domin jaddada burin diplomasiyya da ƙasarsa ta zuba a cikin ƙungiyar a matsayin wata hanya ta cin burinta. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin zai bayyana ta wani hoton bidiyo bayan da ya gaza yin tafiya zuwa Afirka ta Kudu sakamakon sammacin kame shi da kotun ƙasa da ƙasa ta yi masa.
Tonan Balajima Basar Fili zai sake dawowa da karanto sauran labaran. Amma kafin nan za mu kawo muku rahotonmu na farko. Kungiyar ECOWAS ta yi watsi da shirin mika mulki a shekaru uku da sojojin Nijar suka ɗiba wa kansu. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Kungiyar ta ECOWAS ta ce samsam ba zai yiwu ba. Wa'adin shekaru ukun da sojojin Nijar suka ɗiba na sake mai da ƙasar bisa tsarin demokradiyya. Kwamishinan siyasa da tsaro na ECOWAS ambasada Dr. Abdul Fattah Musa ya yi ƙarin bayani.
Niger had a new constitution in 2010. It was revised in 2017.
Jamhuriyar Nijar ta yi sabon kundin tsarin mulki a shekarar 2010. An sake yin bitarsa a shekarar 2017. Wani irin gagarumin sauyi kake bukata a cikin shugabanci da zaka bukaci kankan gema dafin iko har na shekaru uku. Sojojin juyin mulkin a Nijar fa tamkar suna gaya wa ECOWAS ne cewa mu yi duk abin da za mu yi. A wasu kasashen Afirka ta yamma da ke karkashin mulkin soja sun maye shekaru uku, amma har yanzu suna hankoran neman karin watanni 18. Ko zababban shugaban kasa a Najeriya fa wa'adin mulkin sa shekaru hudu ne. Saboda haka wani halacci sojojin Nijar ke da shi na sanyin mulki har shekaru uku. Mun san kuma ba a nan za a tsaya ba. Wannan kwara-kwara ba zai yi ba. Saboda haka ECOWAS na son dole ne a sake maido da nishar bisa tsarin doka. Wannan shine matsayinmu.
A bai dai sojojin Nijar din nan ba su ma ba da kafar yin magana da ku ba. Amma yanzu ga shahar ma suna sauraron ku. Har ma sun ayyana mai da kasar bisa doron tsarin mulki cikin shekaru uku. Shin wannan bai wadatar da ku ba?
Ukar irin wannan mataki na gaban kai babu tuntuɓa na nuna ba su da aniyar mai dole tsarin mulki a gajeren lokaci. Shin ya kamata yanzu sojojin nan na Nijar su ce suna bukatar shekaru uku? Da wace irin hujja kuma a wannan dalili? Kama karya kenan. Wannan takalar fada ne. Tamkar suna gaya mana mu yi duk abin da za mu yi ne. Mu a ECOWAS muna fada wa sojojin Nijar ba zai yi wuce duk abin da suka ga dama ba. Domin jamhuriyar Nijar ta sanya hannu akan yarjejeniyar ECOWAS kuma dole a kare kana a mutunta waɗannan yarjejeniyoyi.
Kalaman kwamishinan harkokin siyasa da tsaro na ECOWAS ambasada Dr. Abdul Fattah Musa. Farfesa Faruk Bibi Faruk masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Abuja.
Matakan da ake dauka na ECOWAS akan Nijar, mutanen cikin Nijar ba su karbe shi ba ko ba san shi suke ba ko ba su yarda da shi ba. Haka mutanen da suke da bodoji da Nijar kama su Najeriya, mutane a ƙasa ba su karbe shi ba, ba kaunatar su suke ba. To ta yaya za a yi amfani da yaki ma a cimma wata nasara da za ta zama mai dorewa bayan jama'ar da suke duk hada a wannan wuraren suna da shakka akan manufar da ake san a cimma. A ƙarshe idan ECOWAS da take ta abin nan kamar dole sai ta yi amfani da soja ta cimma wannan bukata, to koda ta shiga da soja sai dai ta samu bukata daya, wato kasar Nijar ta farraka, kasar Najeriya ma musamman ita ma ta farraka.
Farfesa Faruk Bibi Faruk, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To an gaishe ka Malam Hassan Kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga Sarfi Filu da sauran labaran duniya.
Wani jami'in bayar da agaji na duniya ya buƙaci kasashen duniya da samar da ƙarin kuɗaɗe don taimaka mutanen Sudan da suka makale a wata-watanni ana kubuta fada tsakanin janar-janar a ƙasar a kudancin Afirka. Jagan Chafin, babban sakataren kungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa, ya shaida kamfanin lancin labarai na Associated Press jiya Lahadi cewa kungiyoyin sun samu kashi 7 cikin 100 kawai na dala miliyan 45 da suka nemi taimakon waɗanda ke cikin ƙasar Sudan. Ya yi kira ga ƙasashen duniya da su nuna goyon baya ga al'ummar Sudan kamar yadda suke a lokacin da suke gaggawa taimaka waɗanda suke tserewa daga mamayar da Rasha ta Ukraine a bara. Sudan ta fada cikin rudani a cikin watan Afrilu lokacin da rikici ya barke tsakanin sojoji da karin sa kai na RSF. Kasashe a duk duniya na kokarin tabbatar da suna da isasshen shinkafa bayan da kasar India ta rage yawan kayan abincin da take fitarwa duniya da kusan kashi 5 cikin 100. Dama dai ana fuskantar barazanar fuskantar karancin abinci a duniya tun bayan da Rasha ta fice da gargaje na baiwa Ukraine damar fitar da alkama zuwa kasashen waje. Haka ma yanayi na El Nino na kawo cikas ga noman shinkafa. Yanzu farashin shinkafa ya tashi goren zabi, kuma hakan na jefa masu rauni a wasu kasashe matalauta cikin hatsari. Farashin shinkafar Vietnam al misali ya kai na sama da shekaru 15. Tun ma kafin takunkumin na India, kasashe sun riga sun fara sayen shinkafa cikin hazaka a tsammanin karancin abinci daga baya lokacin da El Nino ya afkawa. Yana haifar da ɓarewa gudata da hau farashin kayayyaki. Daga ƙarshe a yi Litinin, hukumomin Isra'ila sun ce wani da ake zargin Falastiniya ne ya kai hari ya kashe wata mata tare da raunata wani mutum a yankin yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye. Rundunar sojin Isra'ila ta ce an yi harbe-harbe ne a kusa da birnin Hebron, kuma an harbo su ne daga wata mota da ke wucewa. Rundunar sojin ta ce dakarun tana ci gaba da neman waɗanda ake zargi da kafa shingayen bincike a yankin. Harin na ranar Litinin ya biyo bayan harbin da aka yi wa wasu 'yan Isra'ilawa biyu a ranar Asabar a yammacin kogin Jordan.
Sarfilo Hashin Gumel kenan ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu sake waiwayar rahotanninmu. A yau shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da majalisar ministoci da za su taya shi gudanar da ayyukan ƙasa. Daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya haɗa mana.
For the new discharge as Minister of the Federal Republic of Nigeria.
Muryar wasu sababbin ministoci kenan a lokacin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana rantsar da su a fadar gwamnati a gabansa. Shugaban Tinubu bayan yadda ya rantsar da su ko ya kaddamar da majalisar ministoci ta gwamnatinsa ya yi kira ga ministocin cewa su riƙe amana su san cewa 'yan Najeriya da duniya baki ɗaya an sa ido a kansu a ga irin rawar da za su taka domin tabbatar da an kawo sabon fatar da ya ta yin ikirari a lokacin da yana kamfe kafin a zaɓe shi. Ya kuma kwatanta musu cewar su wakilan tarayyar Najeriya ne ba wani bangare ko waɗansu jihohi ba.
Minister of Federal Republic you are, not Minister of a region or Minister of a particular state.
Bayan kammala buki na rantsarwar na tuntuɓi Alhaji Ahmed Uba Mai Gari, wanda shi ne sabon minista mai kula da ayyukan bunƙasa ƙarafa na ƙasa, domin jin yadda ya ɗauki wannan nauyin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ɗora masu.
Duk wanda ya kaɓi mukami na ministan tarayya Najeriya, lallai kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa a can, ba yana wakiltar jiharsa ba ne ko ko yana wakiltar ƙabilarsa. Idan aiki za a yi wa ƙasa, to dole sai ka rabu da wayannan matakai, ka bar jiha, ka bar yanki, ka bar ƙabila, ka rungumi ƙasa domin a ciyar da ƙasa gaba.
Me ake fatar a gani sabo a wannan ma'aikatar da aka baka da irin aikin ci gaba ko raya al'umma da za ku gabatar ko za ku gudanar a gurin?
Wannan yana cikin wurare da al'umman Najeriya ya kamata su mai da hankali, domin kusan shekaru 60 kenan da ake kan dogaro ga hanya guda ɗaya tilo na samun kuɗin shiga, wato man fetur da gas. Ko gas ɗin ma ba aiki sosai akai akai ba. To wannan alama ne na cewa an samu ƙwararru wadda za su farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya insha Allah.
Haka kuma Barista Bello Goroyo, ministan ma'aikatar ruwa ta Najeriya, ya yi mun tsokaci akan yadda ya ɗauki wannan nauyin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ɗora masu.
To a matsayina na wanda shugaban ƙasa ya ɗora ma wannan aiki, na ɗauke shi a matsayin jan aiki wanda dole sai na jajirce kuma na iya kai na domin in tabbatar da cewa na bada gudunmuwa da ta dace domin kasan mu ta ci gaba, domin mu hidda kanmu da ƴaƴanmu da jikokinmu daga cikin matsaloli da ake fuskanta a halin yanzu. Dauke cewa wannan abu mai sauki bane, na dauke shi abu ne wanda yake babba ne, kuma da yadda Allah da addu'o'i da al'umma Najeriya suke yi, insha Allah za mu ci nasarar wannan tafiya kuma za a samu mafita da yadda Allah.
Yanzu babban aiki da ke gaban shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na tabbatar da cewa waɗansu sababbin ma'aikatu da aka kirkiro ko kuma aka raba su za a samu musu wurin aiki nan take domin su fara gudanarwa ayyukan da ake fatar kasa na neman su yi musu a daidai wannan lokaci, da ya ce shi kansa cewa ana buƙatar kowane ɗan ƙasa ya ɗora ɗamara domin tabbatar da an doshi matsalolin da ke neman durƙusa da Najeriya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Tare da mu Umar Faruk Musa. Yan Senegal a jamhuriyar Niger, wani harin ta'addanci da aka kai a ƙauyukan Tilaberi ya yi sanadin rasuwar jami'an tsaro da dama lokacin da suke ƙoƙarin ƙwato dabbobin da maharan suka sace a karkarar Anzuru. Kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani akan wannan al'amari ba, amma wasu majiyoyi na cewa an hallaka 'yan ta'adda da dama. Ga su Limuni Mumini Barma ta ci gaban rahoton.
Dimbin 'yan bandiga da ke kan babura ne suka afkawa garuruwan da suka hada da Duku Sarahu, da Duku Makani, da Duku Kwaratagi na karkarar Anzuru a yammacin jiya Lahadi a kokarin su na kore illahirin garken bisashen jama'a. Sanar da jami'an tsaro ke da wuya suka bi sawun 'yan bandigar domin kwato dabbobin da suka sata. Sai dai kuma askarawan na Niger sun yi kicibisu da su a wani wurin da suka musu kwanton bauna, inda aka dauki lokaci mai tsawo ana gumurzu. Yunkurin jin ta bakin shugaban da'irar Anzuru ya citira domin wayarsa a kashe. To amma alkaliman kafar labaran al'amuran tsaro ta Info Militaire na cewa jami'an tsaron Gar National 10 ne suka kwanta dama, wasu hudu suka ji rauni sanadiyar wannan al'amari, yayin da suka yi nasarar kwato dabbobin da aka sace tare da karkashe dimbin 'yan ta'addan da kawo yanzu ba bayyana adadinsu ba. Kungiyoyin ta'addancin yankin Sahel da ke da sansani a wasu sassan kasashen Mali da Burkina Faso sun zazzafa kai hare-hare a 'yan kwanakin nan a jihar Tilaberi, abinda wasu ke alakantawa da matakin janye jami'an tsaro daga sassan jihar don karfafa matakan tsaro a birnin Yamai sakamakon barazanar amfani da karfin sojan da kungiyar sai da yawo ta ayyana a rikicin siyasar da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Kodayake wasu 'yan Nijar na fassara wannan yanayi na taɓarɓarewar tsaro a matsayin wani makircin da suke zargin Faransa da kullawa don ɓata sunan majalisar soja ta CNSP a idon 'yan ƙasa. Shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou, wanne ya nuna damuwa da abubuwan da ke faruwa, na mai shawartar mahukunta da al'umma kan maganar haɗa kai.
Abinda muke tambaya ga ma'aikanta na soji su ne su ƙara ƙarfafa tsaro, su ƙara ɗarme ɗamara ta ceton ƙasa, su ƙara ɗarme ɗamara ta kare iyakokinmu da ta'addanci. Su kuma talakawa su tabbatar da irin wanga abu ko alama kai ya sarar da su. Ga kawo goyon baya ga mahukumta wanga na soji abu ne wanda zai wuce insha Allah, amma ana nema a samu baraka ne tsakanin talakawa da hukumomi, shi sa ake kawo waɗanga hare-hare.
A wani labarin da ke da nasaba da dambarwar siyasar da ake ciki a jamhuriyar Niger, majalisar soja ta CNSP ta musanta labarin da ke cewa ta buƙaci ECOWAS ta shigar da tsohon shugaban Niger Isu Muhammadu a jerin waɗanda za a tantauna da su a zaman sulhun da aka sa gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To akai da Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku jama'a kiranmu nake bisa da.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A shirin namu na wannan mako za ku ji tattaunawa da wakiliyanmu Madina Dauda ta yi da wani dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Misau da Damba a jihar Bauchi, Aliyu Baffa Misau, dangane da batun ƙarin kuɗin makarantu da wasu makarantu a Najeriya suka fara yi, lamarin da kuma ya haifar da kace na ce musamman ma daga bangaren iyaye da kuma dalibai. Ba tare da na ja ku da nisa ba ga Madina Dauda tare da bakon namu.
A yayin da ake ci gaba da tabarbarewar tsadar rayuwa a kasar, wasu cibiyoyin ilimi sun sanar da ƙarin kuɗin makaranta, yayin da wasu ke shirin yin haka domin tankarar illar cire tallafin man fetur. Wannan mataki ya jefa yawa-yawan iyaye cikin zulumi a yayin da ake dab da komawa makarantun firamare da sakandare a watan Satumban nan mai kamawa. Wannan ne yasa dan majalisa mai wakiltar mazabar Misau da Damban a jihar Bauchi, Aliyu Baffa Misau, kawo kuduri a zauren majalisar wakilai dake cewa a soke duk wani batu na biyan kuɗin makaranta a kasar baki daya. A wata hira ta musamman da muryar Amurka, Honorable Baffa Misau yayi bayanin hujjojin da yasa ya kawo wannan kudirin.
Da farko zan gode wa Allah cewar ni biya na akai ne lokacin da nake primary school. Duk wani ɗawainiyata ta primary school karamar hukuma ta local education authority na ita ta ɗauki nauyi. Lokacin da na zo zan yi secondary school, a nan aka sake ɗaukan nauyina. Na tafi secondary school na yi karatu, aka ban ɗakin kwana, aka ban katifa, aka ban kujera, aka ban littafi, ban biya kuɗin makaranta ba. Na tafi jami'a a Madigan University Zaria, aka ban ɗaki, aka ban accommodation, aka ban scholarship naira 750 a ciki nake iya biyan dukkan ɗawainiyata. Lokacin da na tafi bautar ƙasa an tallafa mun. Kafin na gama bautar ƙasa na samu aiki a guri uku ko hudu. Ashe ni al'umma ita ta koyar da ni, al'umma da gwamnati su suka rene ni. To ina yau in an ce za a tsawwala a abin na fito daga jihar Bauchi. Jihar Bauchi tana ɗaya daga cikin jihohi da suke da out of school children. Mu ne na farko a Najeriya da yara ba sa zuwa makaranta, ba don komai ba saboda talauci, saboda abin ya faɗo. Sai a ce kuma ɗan abin ma da gwamnatin tarayyar take yi na naira 45,000 ta rufe ido ta ce kawai amma mai da shi 100,000. Yanzu ku duba jama'a, yau wani abu ne mutane suke cikin haicinsu, babu wanda yake ganin hannunsa ko bayan hannun shi. Kasa ta ruɗe, tattalin arzikin ya kwace, tallabai ba abin da yake da sauki. To yau a yau ɗin kuma a ce ɗan talaka wadda dama unity schools akan ɗauki waɗanda suke da ilimi ne a kai su unity schools, sai ya kasance yau masu ilimin da aka ware a primary schools ɗin yau ba za su yi zuwa unity schools ba. Peace be lillahi lahi, wannan ya yi ƙarin baiwa.
Wannan batu da ka taɓo, honorable, batu ne gaskiyar magana da yake damun al'umma musamman a yanzu, cewa akasarin ire-iren masu wannan shugabanci ko suke rike da madafin iko a ƙasar nan, kamar yadda ka yi bayani, gwamnati ce ta yi musu kome na ilimi a da, yanzu suke rike da madafin ikon. Ina gizo ke saƙanne da su ba za su iya tuna abin da aka yi a baya ba na su kyautata wa sha'anin ilimin kamar yadda aka koyar da su.
Kowa da irin nashi tunani. Tunaninsu shi ne mun hai, ko kuma na hai, ko kuma ya hai, saboda haka ai faruwarsa da ƙasa. Amma fa shi ɗin ma yanzu da yake wannan kujerar ai yana cin ɗan karen wahala. Yanzu yau in ɗansa yana jami'a, mi ɗauka Best University ko Nile ko Skyline University, in kana da ɗaya ƙwaya ɗaya sai ka biya miliyan 2 zuwa 3 tushen fee ɗin shi. In yau za ka yana da 'ya'ya 5 kana maganar miliyan 15. Bai kamata a ce mu hau saman ko mu ɗauke kurangar da na ƙasan mu za su taka matakalar su iso ba, bai yi ba. Ina jawo hankalin shugabanni kan cewar su ji tsoron Allah, su sa ilimin nan a gabatin da mu kyauta aka ba mu. Duk 'yan shekaru na an ba mu ilimin nan kyauta, bai kamata mu uzurta ko kuma na ƙasa da mu talakawa. Mai yiwuwa akwai 'ya'yan misali nake faɗa 'ya'yan abokanmu da muka yi primary school wanda ba su je gaba ba, yau ba za su iya biyan kuɗin ma ordinary ta secondary school ɗin ba, ballantana ka ce za su. Yau in za a rubuta waye ko ne ku, wallahi ba a yi biyan kuɗin. Za ka ga ana wahala, sai ka ga mutane ya sa ake samun yaran ba sa iya zuwa makaranta. Wannan matsalar dole hukuma ta duba ta gani. Kuma kamar yadda muka ba da wannan ƙuduri, za mu yi tashin tsaye, bari ma in faɗa, za mu yi tsayuwar alifi a kan lallai wannan dokar sai an sama mata bi. Da lokacin ai daga su ne Nibiya su sa South Africa ake kawo 'ya'yan kasar waje unity colleges ɗin nan su zo su yi karatu. A yanzu wannan damar da za mu sa 'ya'yan mu su yi karatu ba ma 'yan kasar waje muke so mu toshe, ya za a yi haka? Kuma in an yi wani ɗin ma bari in faɗa maka mummunan abu, sai an nemo extra lesson teacher a gida yana koyarwa yaran nan. Ina gurbin ilimin yake, ya lalace ya gurɓace. a gaskiya za mu tsaya a kai akan cewa mun yi wannan kuma za mu bi shi sau da ƙafa. Alhamdulillahi akwai mutanen da muka san suke da irin wannan aƙida a majalisar a yanzu za mu sassa ga sai an sa wa talaka gurbi na ilimi da ya yaƙi ya jahilci. Kana talaka kuma duk da jahilci a rai abin yayi yawa ciwon mahaukaci.
Honorable, ba ka ganin laifin ƙila ba za a ce na gwamnati ba ne kaɗai tunda ai akwai wasu jihohi da suka ce sun yadda makarantun firamare zuwa sakandare zama kyauta kuma duk iyaye da ba su kai 'ya'yansu makaranta ba suna iya gurfanar da su gaban hukuma a hukunta su. To ina kake ganin an samu rashin tafiyar da mulkin yadda ya kamata da zai sa kowa ya samu irin wannan ilimin da kake faɗi.
Masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyarmu Madina Dauda daga birnin Abuja da kuma jami'a da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Legal Gresham da ku baban yar Cibirin Kicci a huta lafiya sai wani makon.
A da tangar ɗaba kan jimarar ilimi abun rainawa.
To a gaida baban gida Jibril. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron ku ka aika mana ta sakonnin email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙauren Moda jihar Zamfara yake hakika gaskiya ita wannan matsalar tsaro a yankin arewacin Najeriya ta wuce yadda duk ake tunani. Ganin yadda a kullum matsalar ce ƙara bazuwa take a waɗansu yankuna kuma a haka shugaba Tinubu ya fi mayar da hankalin shi wajen dawo da hanbararren shugaba Bazoum na Nijar don karagar mulkin shi maimakon damuwa da halin da al'ummar ƙasar shi ke ciki. Sako daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Yakubu Makeri tashar Keji Alhaji Mukutar mai shago da wakin basa birnin Gwari da Nuhu mai wanki da guga tashar Keji suka ce muna kira ga 'yan siyasar mu na Najeriya da su dauki darasi akan abin da ya faru a ƙasar Nijar inda sojoji suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum. Ya zama wajibi masu madafin iko a Najeriya ku nemar ma talakawanku saukin rayuwa. Sakon Yusuf Meleda Gwalolo da malam mai zanen hula Gwalolo jihar Bauchi suka ce salam BOA raba gwamnonin Najeriya miliyan 2,500,000 shugaba Bola Tinubu idan talakawa su rage radadin cire tallafin man fetur. Allah ya sa rabon ya kai ga hannun talaka kar a yi rijiya ta ba da ruwa guga ta hana.
Madalla an gaida. Wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Dubban mutane suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin jamhuriyar Nijar a Lahadin da ta gabata domin nuna goyon bayansu ga juyin mulkin da sojoji suka yi a watan da ya gabata wanda shugabanninsu ya gargaɗin katse London daga waje yayin da yake ba da shawarar miƙa mulki na tsawon shekaru uku. Taro na baya-bayan nan na goyon bayan juyin mulkin ya zo ne kwana guda bayan da sabon shugaban kasar Janar Abdulrahman Tijani ya yi gargaɗin cewa kutsen da sojin kasashen waje suke shirin yi a Nijar ba zai zama tamkar tafiya a wurin shakatawa ba ne. Mutane biyu ne suka jikkata a birnin Moscow a ranar Litinin a lokacin da tarkacin zirgin Ukraine mara matuki da sojin saman Rasha suka lalata ya fada kan wani gida a cewar gwamnan yankin. Jami'an Rasha sun bayyana cewa Ukraine ta kaddamar da wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai a yankunan Moscow da Kaluga. Kasashen Rasha da China za su yi kokarin samun karfin siyasar tattalin arziki a kasashe masu tasowa a taron kolin da za a yi Afirka ta Kudu a wannan makon. Shugaban kungiyar tattalin arzikin kasashen BRICS na Brazil da Rasha da India da China da kuma Afirka ta Kudu za su yi taruka na kwanaki uku a birnin Johannesburg. Wani jami'in bayar da agaji na duniya ya buƙaci ƙasashen duniya da samar da ƙarin kuɗaɗe don taimakawa mutanen Sudan da suka makale a wata-watanni ana gubza faɗa tsakanin janar-janar a ƙasar a kudancin Afirka. Jagan Chafin, babban sakataren ƙungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa, ya shaida kamfanin dillancin labarai na Associated Press jiya Lahadi cewa kasashe a duk duniya na kokarin tabbatar da suna da isasshen shinkafa bayan da kasar India ta rage yawan kayan abincin da take fitarwa duniya da kusan kashi 5 cikin 100. Dama dai ana fuskantar barazanar fuskantar karancin abinci a duniya tun bayan da Russia ta fice da yarjejeniyar baiwa Ukraine damar fitar da alkama zuwa kasashen waje.
Ta masu sauraro, da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shiri namu zuwa can anjima da daren ku idan Allah ya kai mu, wato da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Leather's Question, da injiniya mu na yanzu Kila, ni Aisha Mu'azu, nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.